بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 16 ga watan Zulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 18 ga watan July, shekara miladiya ta 2019. Wannan shine darasi na 9 cikin jerin giyar kasusuwan karatu littafin As-Siyasa Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, walafar Sheikhul Islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه وندا يرس أشكرة قريبة قوي دا أشهد تقوى سباهي رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ينا بياني ني أكام سأل المسلم شي تفسكر شو قبل شي دا قدان الوالد جاوبورن شي أدرسل دا مكي أبايا من جئرين يدا ابن تيمية ya kawo mana mukaddima wato shimfida game da matanin littafin nan nasa, a inda ya fara kawo bayani akan ayoyi guda biyu wanda aka sani da suna ayatul umara, wato fadin Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kafin nan yayi ishara zuwa ga wata aya da ke cikin Suratul Hadidi wacce take magana akan wasu muhimman ka'idoji na shugabanci. Fadin Allah, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, zuwa ƙarshen aya. A inda malamai suke cewa wannan aya munasabarta shine saboda bayani da aka yi akan aiko manzanni, nuni zuwa ga cewa manzanni su za su yi bayani akan yadda Allah yake so a gudanar da rayuwa da addini. Da haka Allah ya aiko su da albayyinat, bayanai na dalla-dalla, kuma Allah ya ba su littattafai, wanda wannan littafi shine mafari, shine wuri na farko da ake neman hujja ta duk wani abu da za a yi na hukunci a musulunci. Sannan Allah ya tsara kuma ma'auni saboda a yi adalci. Da kuma Allah yake cewa wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi. Malamai suka ce ishara zuwa ga muhimmancin tsaro ta fuskar amfani da ƙarfi kenan don yin makami, da muhimmancin kuma wato raya ƙasa, development shine wa manafi'u lin-nasi. Sai dai abubuwan da malamai suka faɗa waɗanda ke da alaƙa da waɗannan muqaddimomi da ya baya. To bayan da ya gama wannan muqaddima, sai al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa faslun, yace ga gaba, dama littafin yana da muhimman fasloli ne guda biyu. Fasli na farko shine wannan fasli din magana akan al-wilaya, shugabanci. Fasli na biyu shike magana akan al-ahkam wal huquq, zartar da hukunce-hukunce da kuma haƙoƙin talakawa da sauran al'umma. Kamar yadda muka ambata a baya, dama Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafin ne ƙarƙashin roƙon da wani shugaba ya masa. Kamar yadda malamai suka faɗa, wasu suna ganin wani mutum da ake ce mashi al-Amiru Qais al-Mansuri, wanda ya yi gwamna a ƙasar Gaza, kamar ka ce ƙasar Falastini kenan a yanzu. Wasu suna ganin shi ne ya roƙi Ibn Taymiyyah ya rubuta mashi wannan littafin, kuma ya rubuta littafin ne kamar yadda ya saba cikin dare guda, kafin gari ya waye ya riga ya gama. Zaman da yi na zaman karatu ko rubutu cikin dare kwaya ɗaya ya rubuta ya wasu. Wasu kuma suna ganin shi kanshi sarki Mansur Al-Qalawun shi aka yi wannan rubutun, kamar yadda wani malami mutumin ƙasar Faransa, wani mustashrik wanda yake da inaya sosai, yana da bincike mai zurfi akan littafin Ibn Taymiyyah. Ya yi bincike mai yawa akan littafai da rubuce-rubucensa da manhajinsa. Shi kuma yana ganin asalin sarkin gaba ɗaya, wato shi Mansur Qalawun, wanda sarki ne daga cikin sarakunan mamalik, shi aka yi wannan littafin, wallahu a'lam. To kuma dai wane ne al-muhimmu? Shine littafin za mu ga ya bada muhimmanci akan ayyukan da suka jibanci su shugaban nan. Da aka dai magana farko tukunna akan al-wilaya, sai yace amma ada'ul amanati fa fihi naw'ani can da Allah yace inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha to wannan amanar mallan yace akwai nau'i guda biyu ta fuskar yadda ake bukatan a gabatar da ita amana din ahaduhuma amana ta farko ita ce alwilayat alwilayat bi ma'ana nada mukamai rabban mukamai kamar yadda mallam mai riyasul umam yake fada shine ibnu juwayni abul ma'ali ibnu juwayni babban malamin nan na tafiyun shafi'iyya da ilmul kalam wanda in mun tana a baya mun ambaci littafin shi daga cikin tafan da aka rubuta akan siyasa shar'iyya ta musulunci shine littafin riyasul umami watiyatin zulmi watiyatul zulmi littafi ne wanda shi wancan malami ya rubuta shi kamar irin wannan littafi na Ibn Taymiyyah akan shugabanci to a cikin yake cewa da yana magana akan batun da ke da alaka da nada shugabanni rabban mukamai yace alistinaba labudda minhu shugaba ko sarki babu yadda ya iya dole ne ya raba wa mukarraban shi mukamai dan ba zai yi komai da kansa dole ne babu wani shugaba akan kowane mataki ne yake shugabanci wanda za a ce bai da wakili komai da kansa yake wannan ba zai yi ba dan muka lura tunda kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al-khulafa'ur rashidun da wanda suka biyo bayan su duka suna nada wakilci akan abubuwa da dama yake cewa la budda minha wa la ghina'a anha babu makawa dole ne a raba wa mutane mukamai ko ba za a yi wadatuwa daga ayyukan su ba fa innal imama la yastamkinu min tawalli jami'il umuri wa ta'atiha wa la yafiqu nadhruhu bi muhimmatil khuttati yace dan shi shugaba ba zai yace komai da kansa zai ba dole sai ya bar wasu sun yi mishi wasu abubuwa idan shi da ganinsa da tunaninsa da maganganunsa ba za su iya kewaye duk abin da ya shafi daularsa da shugabancinsa ba da haka dole ne sai ya nemi waɗanda za su rike mishi mukamai to inda za a yi magana a shari'ance shine su waye ya kamata a matsayinka na shugaba ka ba su wakilci ka nada su sakatarori da PA da minister da shugabannin hukumomi da DJ da shugaban banki da shugaban duk wata ma'aikata da ke bukatar wani shugaba da jami'an tsaro yan sanda ne SSS ne sojoji ne yan rosafti ne dukka waɗanda aka san cewa alhakin shugaba ne sawa wannan shugaban shugaban kasa ne ko gwamna ne ko sarki ne ko chairman ne ko wanne ne matsayinsa yaya ya kamata su waye kamata a baiwa ire-iren waɗannan mukamai mallam yace wa huwa kana sababu nuzulil aya kuma bayani akan wilaya din nan shine dalilin sauka ayar kamar da muka ji wilayar wa za su rike mukullin ka'aba kaga akai ne muka ji cewa ayar ta san fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma fataha makkata wa tasallama mafatihal ka'abati min bani shayba shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayin da ya bude kasar makka ya kuma karbi mukullan ka'aba daga banu shayba ana itlaqin banu shayba akan su kuma akan ce banu abi falha waɗanda su ne suke rike da mukullan ka'aba tun da can daga baya kamar yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mukullan zuwa ga wani mutum mai suna Usman ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdani dan kabilar Banu Abdiddar wanda kamar yadda labarin ya zo a cikin littafin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito da isnadi tabbatacce haka a cikin littafin Jamhatul Ansab da kuma al-Imam Ibn Hazm kenan haka nan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar shi ma ya hakaito wannan labari a cikin al-Isaba fi tamyil as-sahaba yace طلبها منه العباس العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه بابا منزل الله صلى الله عليه وسلم سيني مجيوا منزل الله صلى الله عليه وسلم يباشي مكلنا كوي ليجمع له بين سكاية الحاج وسدانة البيت yana so a hada mishi mukamai guda biyu. Yana da mukami na shine siqayatul hajj, shayar da ruwa. Ɗan gidan su Abdul Muttalib, dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune suke da walaya akan wato rijiyar Zamzam. To sai shi Abbas yaga ga ƙarin dama da za su samu wani ƙarin mukami, ƙarin falala da alheri ga dangin su. Sai yace a bashi waɗannan mukullan. Fa anzalallahu hadhihi al-ayata. Dan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya. Fadafa mafatiha al-ka'bati ila bani shayba. Dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mika waɗannan mukullai na Ka'aba zuwa ga su bani shayba. Kamar da muka ambata, Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisi akan haka cikin tafsirin sa. Haka Ibn al-Mundhir shima a cikin nashi tafsirin ya ambata. Haka al-Imam as-Suyuti a cikin litafin sa Ad-Durrul Manthur malan yace fa yajibu ala waliyil amri an yuwalli ala kulli amalin an yuwalli ala kulli amalin min a'malil muslimina aslaha man yajiduhu lidhalika al-amal. Abinda yake wajibi akan shugaban musulmai, abinda yake wajibi akan shugaba shine ya tabbatar da cewa muqamin da zai bayar to ya nada mutumin da yafi cancanta ne, aslaha wanda yafi dacewa, ko da ga salih wanda ya cancanta, to sai an duba mafi cancanta man yajiduhu lidhalika al-amal, wanda yafi cancanta ga wannan aiki. Ma'ana dole ya dauki mataki na neman hanyoyin tantancewa waɗannan muqaman kuma sawa'u, tun daga muqamai manya kamar misali minista da sakatarorin gwamnati, kwamishinoni, manyan daraktoci, famsec, akantoci, alƙalai da sauran manyan muƙamai waɗanda suke muƙamai ne na fada'aji har zuwa ƙanana. Malamai masu kyani suka ce kai har zuwa ta'ayin na aiki wanda za a ɗauke su ma'aikata, malaman makaranta, 'yan agaji, masu ba da hannu a kan titi, 'yan sanda, 'yan karota, duk wani abu da za a ba da appointment mutum ya wani public, ya riƙe wani public office, wato ya wani aiki na gwamnati, wanda wannan aikin yana yin shi ne a madadin ƙasarsu, a madadin al'ummarsa, yana wakiltar al'umma ne, to wajibi ne a tantance wanda ya fi cancanta. Hakan ka gangaro ƙasa, haka gwamna ya kamata yi, haka sarki ya kamata yi wajen naɗa alƙalai, in shi ke naɗa su ko limamai ko 'yan majalisarsa. Haka hatta principal na makaranta in zai ba da exam officer, zai ba da year group master, zai ba da muƙamin senior master, admin, academic da sauransu, to wajibi ne ya duba wa ya fi cancanta. Idan bai haka ba ya haɗa al'umma gaba ɗaya. Haka muna cikin garari game da wannan. Ya kamata a ce sai an duba wa ya fi cancanta. Da haka dole a san waɗannan ma'aure za a amfani da su wajen gane wa ya fi cancanta. A zamanance mun san dole akwai yanda ake bi. Wataƙila ce sai mutane sun yi application, sai an tantance application ɗinsu, sai sun kawo letter of commendation ko recommendation daga previous employer in sun taɓa yin aiki a wani waje ko, za a ce sai ka kawo wasiƙa wacce take nuni zuwa ga cewa inda kai aiki a baya to kai mutumin kirki ne. Sai ka kawo takardar shaida cewa malaman ka da suka koya daga sun yarda da kirkin ka da dangantaka da iyawarka. Wataƙila sai ka kawo sai an nemi police report akan cewa baka da wani tarihin crime ko SSS sai sun yi bincike a kanka. Wataƙila wani muƙamin a ce sai ka je gaban majalisa ta tantance ka, ba ka yi gani ba, amma ga ka san mu sai zama kawai duk wannan kawai formalities ne, ba a aiki da su, ko da an yi kawai dai an san abin da yake. Idan za ka yi naka aikin kai naka na kanka, ai kana tantancewa. Ma'ana duk wanda zai gina gida sai ya nemi su waye wanda suka fi kowa iya zane, suka kware akan shata gini da jera bulo, in yazo za a yi silin ko POP ko rufi ko dakin ko wani aiki za a yi, sai ya nemi su waye suka iya, sai ya nemi su waye suka fi iya sa tiles, sai ya nemi su waye suka fi iya fenti, na wani kamfani ne yafi kyau, ba duk muna yi haka ba. Amma idan aka zo rabon muƙamai na al'umma haka to babu wannan. Kuma kaji an cire wani to za a cire shi ne akan wani dalili tafe, wani dalili wanda bai da muhimmanci. kamar yadda aka zo tantance wani commissioner a wata jiha sai aka ce ya taba yin posting a Facebook yana suka wannan gwamnati da haka a karkashin haka bai cancanta ya mata aiki ba kaga wannan akwai rabi na kauyanci a ciki da ya kamata su duba sukar da yayi mai amfani ce kuma yanzu an jawo shi jikito yayi shi ma a gari amma sai akan wannan sai ɗan majalisar tunda galibin su danginmu ne ɗan ƙauye haka wasu ma yara ne ƙanana kawai opportunity ne na guguwar siyasa wasu ma ko turanci ba su iya ba ko suka ce a cire sunan shi shikenan kuma aka cire sunan shi almuhim shi ne ba a bin ƙa'idoji wajen tantance mutane idan aka zo ɗaukan malamai a makaranta ya kamata a tantance su a za a ɗauka kowa a ba shi dama ya koyar a gani su hukuma da za su ɗauke su kada a yi gaggawa kowa ce ya kawo takarda ta makarantar da ya yi takardar malaman shi sun yarda da shi idan ya ce ya aiki a wani waje a je a bincika wani irin aiki ya zama akwai wato akwai tantancewa kafin a bada mukamin hakan za a ɗauki malaman asibiti ina jin waɗanda suka rage suna wannan tantancewa kawai su ne sojoji in za su ɗauki mutane su kam ko da ba a bada alfarma to dole sai ka cancanta sai ka cika wasu ƙa'idoji na musamman ko kuma private organizations irin bankuna da sauran kamfanoni waɗanda ba na gwamnati ba amma na gwamnati hadis wala haraj duk inda ka sani ma ka sani tunda a nan ƙasa an samu inda aka ɗauki ma mutane aikin likita daga baya a gane takardarsu ta Jabuti da suka nuna guda nawa aka yi ba zai kirgu ba aikin abin nan lecturing a university aikin teaching a makaranta an ɗauki mutane da takardu na bogi guda nawa ba san iyakarsu ba wanda yake nufin ba a tantance ba ya kamata duk wanda yake aikin shi ne responsibility ɗin shi ne tantancewa ya sani idan ya bari aka yi haka sai Allah ya tambaye shi balantana kuma wanda zai anshi kuɗi zai zo mana magana akan wanda zai anshi kuɗi rashawa cin hanci dan ya baka offer ya baka appointment letter na abu mafi ban takaici shine a ce malamin primary wanda za a wakilta shi akan tarbiyyar mutane amma sai ya bada cin hanci da rashawa wani sai ya bada albashin wata uku ko wata biyar sannan zai samu nashi albashin saboda shi ma ya san mai cancanta ba su ma masu ɗaukar aikin tunda ba yansa makarantun shi kenan ba ku almuhim malam ya ce wajibi ne akan duk wani shugaba duk shugabancin da aka naɗa ka idan za ka ɗauki ma'aikata ƙarƙashin wannan shugabancin to ka tabbatar su ne wanda suka fi dacewa to haka ko da a masallaci za a saka liman kwamitin masallaci sai sun tsoron Allah su ma waye ya fi kamata ya zama liman waye ya fi kamata ya zama malamin tafsiri a masallaci sau masallacin nan babba ne ko ƙarami irin wannan san zuciyar me bai ja mana ba a ƙasar nan Allah kane sai ya fitar da ya ja mana قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذن الله ياتي من وليا من امر المسلمين شيئا wanda duk yarke wani mukami daga cikin shugabancin musulmai fa walla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimin minhu sai ya dauki wani mukami ya ba wani wanda kuma a cikin musulmai akwai wanda ya bi wannan cancanta akwai wani vacancy za a bada chief of staff chief of army staff chief of wanene za a bada kaza za a bada kaza mukamai ga sana iri daban-daban akwai vacancy na malamai a makarantun secondary sai dinga dauka yana ba waɗanda ba su suka kamata ba ga wanda suka kamata sai ya kasance faqad khana Allah wa rasuluhu ya haince musulmai ya haince Allah da manzon Allah wa khana almu'minina kuma ya haince ma mu'minai gabaki ya haince mutane gabaɗaya shi za aka waye gari aka zama yadda ake haka nan jama'a al'amura suka rikice mana gabaki daya saboda ha'incin ya zama shine ma asali har an waye gari yanzu duk wanda ya samu wani aiki sai an fara tunanin waye wanda ya tsaya mai ya samu ba wai takaddar da yake da ita ba duk wanda ya samu wata kwangila ko wani mukami ko wani aiki ko wani musamman ayyukan da ake ganin sa da alfarma to abin da za a fara tambaya waye ya tsaya mai dole sai wani dan siyasa ko wani sarki ko wani babba ko wanda ya isa ya faɗa a ji wai dole sai ya tsaya maka san za ka samu na yi shi ɗin ma sai an yi da gaske saboda yanzu masu tsayawan su ma sun yawa da haka ya danganta ga wanda mai tsaya mun shi ya fi ɗayan ƙarfin iko da faɗa a ji da iya shiga da fita har ma abin mamaki ne a ga cewa ka samu aiki ba wanda ya tsaya maka sai Allah in kace kai ba wanda ya baka sai Allah to maki ake kamar shi Allah ma bai isa ba kuma gane zama idan aka canza gaba ɗaya ma'aunar rayuwar mu wannan hadisi din da yana da matsala ba ya kankanuwa ba al-imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi shi fitar da shi a cikin al-Musaddarak haka Ibn Abi Has Ibn Abi Asim a cikin as-Sunnah haka al-imam Ibn Adi al-Jurjani ya fitar da shi a cikin al-Kamilu fi du'afa ar-rijal nashi da al-imam al-Uqayli a cikin ad-du'afa al-kabir isnadin hadisin bai tabbata ba saboda akwai mutum mai suna Hussein ibn Qais ar-Rahabi Hussein ibn Qais ar-Rahabi wanda kusan gabaki ɗaya malaman hadisi sun hadu akan cewa mutum ne mai rauni sai al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da Bukhari ba da labari sun yi watsi da shi al-Imam Al-Qurtubi ya faɗa cewa matruki ne dukkanin malamai sun yi watsi da shi mutumin garin Wasit ne da haka hadisin bai tabbata ba hadisin ya zo ta wasu hanyoyi mabambanta wanda ba wannan ba daga sahabi Abdullahi dan Abbas da kuma wata hanya da har ila yau daga shi wannan sahabin wato daga shi abin nan kenan sahabin Ibn Abbas na wanda al-Imam al-Bayhaqi ya fitar da ita a cikin As-Sunan al-Kubra dinsa da al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da Abu Nu'aym al-Isfahani a cikin fadilatul la'adilina min al-wula in kun tuna wannan tabi da muka ambata baya da al-imamu al-hafid abubakar al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhim ajma'in al-khatib ya fada wannan hadisi a cikin litafin sa tarihu majalisus salam dukkanin su ga hanyoyi daban-daban wanda suke masu rauni al-imamu zailai a cikin litafin nasbur raya ya tabbatar da raunin wannan riwaya haka al-sheikh muhammad nasir bin al-albani Allah ya gafarta musu gaba daya a cikin Abba'ifa lamba hadisi na 4545 dukkanin su sun tabbatar da raunin wannan riwaya wa fi riwayatin a wata riwaya ya gode cewa man kallada rajulan amalan ala isabatin wa huwa yajidu man huwa wa yajidu fi tilka la isaba arda minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa khana almu'minina wannan a riwaya take cewa wanda da ya dauki wani aiki ya ba wasu mutane a cikin wani taron jama'a al-isaba wato taron jama'a kamar a ce a wata ma'aikata ko a wata runduna ko a wani office za a shugabantar da wani akan su sai aka ba wanda ba shi ya fi cancanta ba wa huwa yajidu fi tilka al-isaba arda minhu akwai wanda ya fi cancanta a cikin su faqad khana Allah wa rasuluhu wa khana al-mu'minin ya haince Allah ya haince manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya haince mu'minai to wannan hadisin jama'a kamar da muka ambata bai tabbata ba amma hukuncin haka yake dan haka dole sai Allah ya libo wasu hujjoji waɗanda za su goyi bayan hukuncin in Allah ya so zamu ambaci wani hadisi wanda zai warke wannan mas'ala tabbatar da cewa ka'ida haka take amma in aka jingina ma ka'ida addini ko da ka'idar rayuwa ce mun san haka wannan ka'ida take ma'ana yanzu ba za a zo jirgin sama zai tashi saboda akwai ruwan da muke so sai mu ce ruwa na ko muke so ya tuka mu alhalin kuma ga asalin pilot din shi kuma wannan tayi kawai waitress ne shi mai raba abinci ne a cikin jirgin sama sai mu ce a mun fi san wannan yafi fara'a da haka ya tuka mana ko kuma shi yayi alƙawarin in dai mun bar shi a tuka jirgin nan duka tikitin mu a furi yake ba wanda zai yadda saboda rayuwar mu ce alal mihak rayuwar mu ce take cikin hadari haka kamar da muka ambata wa zai yadda a zo za a yi mishi dakin a gidan shi me koyi kira kafintoci su shirya abin nan rodi da su da iron bender sai ce a je a kira masu tiles sasa tiles su zasu mai aikin duka tun daga sama har ƙasa ba zai yi ba dole sai an nemi kowa aikin sa wanda ya dace ya cancanta sannan kuma muna da hanyoyin da muke sanin wa yafi cancanta ko daga cikin shine irin wannan recommendation din mutanen da suka san ka a baya su bada recommendation akan ka zamu zo mu je da sayyidina Umar yake yin nashi zasu zai ba mu labari akan yadda Umar yake yin nasa sai an nemi recommendation sai an nemi shawara wa kuke ganin ya dace da mukami kaza kamar yadda Umar wata rana yazo yana cewa ina son in bada wani mukami mutumin da idan baya cikin su yana matsayin shugaban su wato ko baya nan za a bi umarnin sa idan kuma yana nan zai zama kamar ɗaya daga cikin su wato ba a ganin ba yi da zalunci bai da irin cika ido na azzalumai din sai aka dwega aka ambatuwa ne yace bana bukatar shi aka ambatuwa ne yace bana bukatar shi manyan manyan sahabbai sai aka ambatuwa ne sahabi mai suna Ar-Rabi ibn Ziyad al-Harith wanda wannan sahabin bai da riwaya kwata kwata ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bincika tsaf tarihi sai bai taba rawaito hadisi sahabi ne daga cikin na baya baya sai Umar yace lalle ya cancanci wannan makam kuma tun da ya wannan makamin haka ya ci gaba da rike makamai yana jihadi har zamanin Muawiya dan Abu Sufyan shekara ta 53 bayan hijira sannan ya rasu kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari Ibn Sa'd ya ba da labari da shi da al-Imam Adh-Dhahabi ma ya ambata a cikin tarihin Islam cewa ya zo yayi sallar Juma'a ma al'ummar sa a garin da yake gwamna sai ya ce zan yi addu'a ku ce amin ya daga hannu sai ya ce ya Allah idan dai a Rabi'u dan Harith yana da amfani a wurinka ya Allah kana san shi ya Allah karbi rayuwarsa ko su mu suka ce abi aka ce ya fito masallacin taku 1 2 3 ko ya bade mutu wali ne wannan ko to almuhim shine a in za a zaba sai an bincika waye fi cancanta idan an saka an ga bai iya ba a cire shi a sa wani sannan mu a zamanance yanzu akwai abubuwa da ake bi da yawa wajen gane wane ne yafi iya yafi cancanta bayan application bayan an ce ka kawo takardun recommendation sai an zo an yi interview bayan interview sai kila sai an ce a gwada ka a baka a professional appointment da sauransu waɗannan manyan makaman kuna jin a banza ne aka ce in za ba mutum minista sai ya je majalisa ba banza bane ana so a tantance me zai iya wa al'umma a wannan mahallin amma sai abin ya zama kawai duka routine ne kawai duka abin nan ne wasan ƴan mata ne kawai ayi a tashi babu wani natija ta azo a gani sai a ce an tantance amma kuma sai kaga su wanda suka wuce din kuma ba tantattu bane kawai wasu mashirmata ne ga sanan da yawa kullun haka ake fiye da shekara 30 karka takaita tunaninka akan wai abin da ke faruwa nan yanzu tun bai haka ake a kasan nan shekarun baya duka haka ake babu wani canji da aka samu ci gaba da shirme ne kawai so irin waɗannan abubuwan su suke kawo tataburza shi sai aka wayi gari ake tauye haƙoƙin al'umma ba sa iya samu haƙinsu duk abin da kake neman haƙin ka ba za ka samu ba saboda wata ƙila wanda ya baka haƙin shi ma bai san ka da haƙi a wajen ba ya miji baka ga dan kwangila ya kwangila a ƙibiyar shi mutum ya mutu ma'aikacin gwamnati a ƙibiyar shi mutum a kore shi aiki ko ya ritaya a ƙibiyar shi ai irin waɗannan baka san iyakacin su ba sojoji waɗanda ake kishe su a fagen daga ta yaƙi da terrorists da makamantansu sun shiga cikin tagayyara da sauransu ranin kuma wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi tabbatacce wanda al-Imam Tabarani ya fitar daga cikin abin da ke sa Allah ya kwashi albarka da ke cikin wata al'umma al'umma da duk annabi yace duk al'ummar da mai rauni bai iya samun haƙƙin sa sai ya kai ya kawo yace ma qaddasa Allahu ummatan la ya'khudhu dafi'aha haqqahu duna ta'at wani ne ke bin annabi bashi wani mutumin kauye sai mutanen kauye ba ruwan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashin shi ya go karba aka dan samu matsala sai kawai ya shake wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uharriju alayka illa dafa'atan daini na rantsi da Allah ba zan maka sauki ba sai ka biya min bashi na irin rashin mutunci nan da ka san masu dubin bashi su sai sai sabai suke kan shi kai baka da mutunci ne baka san wa kake taba ba sai manzo Allah yace ai da shi ya kamata ku goyi baya shike da gaskiya ai halla kuntum ma sahibul haqq shi ya kamata ku goyi baya shi aka ma alƙawari ba a cika mishi ba dan dai aka lashe shi saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a tafi kun wata mata matar Hamza aje a karbo mishi gurgurda abin da za a biya wannan mutum da aka karbo ce kai aje ma a ƙara mishi sai manzo Allah aka yake musu yace laqad awfaita awfa Allah laka ka cika alƙawari Allah ya cika maka shine ma'anar manzo Allah yake cewa duk al'ummar da ba mai raunin ta baya iya samun haƙƙin sa a gun mai ƙarfi to wannan al'umma ba ta da Allah baya santa ya bada ɗaya lafazi a matsayin labari ɗaya kuma lafazin a matsayin addu'a la qaddasa Allah kada Allah ya sa ta gama lafiya wannan al'umma to shi ne abin da ke faruwa da mu yanzu jama'a yanzu duk wani mai rauni idan haƙƙin sa ya makale to ya shiga magana wani ma gare ya Allah isa kawai ya hakura ko kuma sai ya nemi lauyoyi ya musu alƙawarin zai ba su rabon kuɗin idan miliyan ɗin ka biyar ta makale yanzu sai ka samu lauyoyi su ma ba imani ya wadace su ba sai ka ba su miliyan 2 da rabi sai za su shiga su an zo maka ko su ko lobby ɗan shiga da fita sai a ce to ka je in an so sai a baka rabi dan kar kai asara duka sai kai daka shi wannan irin waɗannan duk abin da ya kawo su da gaske shine rashin madda mutanen da suka cancanta su yi shugabanci. Idan zaka gane wannan, a inda kake, koda a masallacin ku ne kuka samu limami da ya san me yake yi, zaka ga al'amarin sallar masallacin ku za ta fi lafiya ne. To ashe ko ina ma da za a nada wanda ya san abin da yake yi akan wannan abu da an tafi lafiya ne. Kuma Najeriya ba ya sa a ce misali Najeriya ana karancin masana ko wanda za su yi abin da ya kamata su yi, ba ya sa ba. Yawan ƴan boko da masana da waɗanda suke masu sharhin al'amura da ake cewa analyst da gogaggu tun daga kan malaman jami'o'i ne, ƴan siyasa ne, tsofaffin season a abin nan civil servants, ƙwararrun ma'aikatan gwamnati da suka daɗe, akwai su a ko'ina birjik a Najeriya. Akwai su, amma abin da ƴan siyasa suka ɗauka kawai idan sun ci muƙami to za su raba muƙamai ne ga wanda suka taya su cin muƙamu, wato za su biya musu wahalhalun su. Daga sai ka ga an ɗauki architect an kai shi ministry na iri, sai a ɗauki akanta sai a kai shi ministry na defense, sai a ɗauki likita na wanda fa tiyata ya iya, sai a kai shi ministry na mata da wasanni, sai ka ga an ɗauki wani ma wanda bai yi wani boko ƙwararre ba ko ana tantama akan irin bokon da ya, sai a ce shi kuma shine ministan lafiya. Ba ka ake wannan shashancin ba. Sai ka ji barista ministan wasanni, ina wanda zai karanta physiology da zai karanta abin da physical education ina suke? Shi ya tafi sanya ta shari'a, Allah shi tota. To saboda wannan buƙatar sai muka nemo wani hadithi daga cikin littafin Sahih Muslim, wanda a cikin shi akwai bayani akan wannan ƙa'ida. Sai dai ina so in karanta mana shi daga cikin Sahih Ibn Hibban, domin shi Muslim babin da ya masa babi ne akan haramcin cin sadaka ko aiki a ɓangaren kula da sadaka ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma shi al-Imamu Ibn Hibban sai ya tsakuro abinda muke magana, ya fahimto shi daga wannan hadisi. Hadisin zan karanta mana shi daga littafin tartib ne na littafin Ibn Hibban, wanda al-Imamu Abu al-Hasan Ali Ibn Balban Ibn Abdullahi al-Farisi, wani babban malami Bahanafi wanda ya rasu shekara ta 739, kamar shekara 701 kenan yau da rasuwarsa, babban malami ne, mutumin ƙasa Al-Kahira na aka fi shi nan ya mutu, shine mai At-Tariqatul Hisan ko kuma ala tartibi Sahih Ibn Hibban. Yana da tafi akan aikin haji, yana da tafi akan sira, yana da wani akan tarihin Sayyidina Abubakar Manaqibu Abubakar As-Siddiq, babban malami ne, Allah ubangiji ya gafarta masa. To shine dake Jami Ibn Hibban ya sake mishi tartibi, kasan Jami Ibn Hibban da tafi masu matsala ta fuskar tartibin din su, gane hadisi a cikin shi da matukar wahala. Da haka asalin wanda Ibn Hibban yayi ma yanzu ba a samu sa, ya bace, amma dai Allah ya taimaka an samu tartiba da aka mishi da gaske. Akwai wannan na Ibn Balban wanda ya lattaba shi bisa babuka na fiqh a cikin littafin Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban sunan shi Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Al-Busti Abu Hatim Al-Busti Ad-Dari, Allah ubangiji ya gafarta mai. Malam yace zikru ma yustahabbu lil imami an yakhtara li umuri al-muslimina wa tawliya alayhim man huwa asbahu laha wa lahum duna man la yasluhu wa in kana dhalika qaribahu wa hamimahu. Bayani akan ambatan cewa wajibi ne an so ga shugaba ya zaba wa musulmai shugabannin da zai nada a muqamai wanda suka fi kowa cancanta. Wanda suka fi kowa cancanta su rike waɗannan muqaman ta fuskar gogewa da suke da ita a wajen rike aiki. Yace guda biyu ne kawai, a wajen ku duba kamar ya fi biyu. A batu akan muhimmancin bai wa waɗanda suka cancanta man huwa aslahu laha wa lahu, wanda ya fi cancanta ga muƙamin kuma ya fi cancanta ga su al'umma, wa lahum ga al'umma, wato su maluma za a kula da wa suke so ba a sa mutane shugaba wanda ba sa san shi akan kowane mukami ba sa san shi hakura kawai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa ga shugaban da ba a san shi zamu ji hadisin a gaban Salman al-Farisi wanda sallah ce ma aka ce imanci da kiryar da yayi daga baya yace musu na kire sallan nan ne sai nan tabbatar kuna so ne muku saboda kaza saboda ka zamu zo mu ji a gaba kar mu ta tsallakawa yace duna man la yasu kar abawa wanda bai cancanta ba wa in kana zalika qariban koda kuma kusanci ne ga wannan mutumin surukin shi ne ko dan uwan shi ko abokin shi ko tare suka taso kada a mai da gwamnati irin da ake cewa family and friends wa hamimahu ko masoyinsa kar ai haka ibnu hibban yace akhbarana ahmad ibn muhammad ibn al-hasani ibn al-sharqi qala hadathana muhammad ibn yahya az-zuhli قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب انه اخبره ان عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب اخبره وان الاسناد صحيح جماعه مالن ibnu hibana ya anso daga malam ahmad ibnu muhammad ibnu hasan ash-sharqi an-naysaburi wannan ya daga cikin daliban al-imam muslim da al-imam abu hatim ar-razi yayi karatu a wajen su babban malami ne hatibi ne mutqini wanda aka ce ya hada ta gaba daya hadisan ayyubu ibnu abi tamima ayyubu as-sakhtiyani ko as-sakhtiyani babban malami ne Allah ya gafarta mishi shi kuma ya karbo daga muhammad ابن يحيى الذهلي مالك بن البخاري ابن ابو عبد الله محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي النيسابوري باب مالمي وانده يرسى كاتا 258 ان هايفه شي ا شكاره 172 ان با رامنتا با الامام البخاري يبتدى حديثه سا ده الاربعه بند مسلم سبوده صفاتا سن يرجما با ما سو مي مغانا اكنتا wannan malami yazo garin basara kamar da aka ba labari ya tara ana janaiza wani babban malami shine Yahya ibnu Sa'id al-Qattan yana isowa basara ya ga mutuwar janaiza malam Yahya a shekara ta 198 cikin watan Safar sai tambaya yace wane ne wanda wannan ya bari a baya malamin ne fi kowa sai aka ce mishi Abdurrahman ibnu Mahdi abokin sa ne tare su sai ya makalewa Abdurrahman wata biyar shi kuma Abdurrahman yayi bayan rasuwar Yahya al-Qattan shi ma ya rasu shekara ɗaya suka rasu Yahya ya rasu a watan Safar shi kuma ya rasu a watan Sha'ban a watan Rajab insha Allah Rajab ko Sha'ban wata ne biyar ne tsakankanin su to tsawon watanni biyar din nan la yufariqu ibn al-Mahdi bai rabuwa da shi sai dai kwashi gaba ɗaya abin da zai kwasa a wannan lokacin sannan sai kuma garin su da yake kuma wasu abubuwa da suka faru waɗanda ba su ne mahallin tattaunawa ba Allah ya gafarta musu shi kuma ya karbo ne daga Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd az-Zuhri kenan Abu Yusufa wanda yana daga cikin zalul jama'a ya rashi ka ta 208 akwai dan uwansa wanda suke tare amma ya riga shi rasuwa shi qala shi kuma yace hadathana babana Yaqub ibn Ibrahim to daga baban shi Ibrahim dan Sa'd kenan ya da dan uwa Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd su biyu suka kafi da gun baban su Ibrahim ibn Sa'd shi ɗaya mai sunan kakansu ne kenan Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd da Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd to shi wancan Sa'd ɗan Ibrahim din sai ya mutu da wuri to sai aka rankubu gaba ɗaya a gaban shi wannan Yaquba ya ta bada hadisi yace daga baban su shine Ibrahim ibn Sa'd wanda jikan sahabbai ne daga Salih ibn Kaysan al-Madani wanda tabi'i ne ya ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu amma bai da riwaya daga Umar yana da riwaya ne daga Zuhri kamar da muka gani anan da kuma malam Urwatu dan Zubair babban malami ne daga cikin rijalul jama'a asalin shi bararren bawa ce ga wata mata daga baya Umar dan Abdul Aziz saka shi a cikin bayin gidansa sai zama dan gida a wajensa shine yake cewa daga malamin su Muhammad ibn Shihab al-Imam az-Zuhri kasurgumu malamin yace an Ubaydillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn al-Harith wannan sharifi ne dan gidansu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Ubaydillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn al-Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib Muttalib shi kuma yace annahu akhbara lalle shi wannan Ubaydillah din ya bai wa ibnu shahabin labari anna abdul muttalibi muttalibi ibnu rabi'ata cewa abdul muttalibi dan rabi'a dan harith wato dan uwa mahaifinsa kenan dan abdul muttalib akhbarahu ya bashi labari annahu tajma'a rabi'atu ibn al-harith an hadu da rabi'atu dan harith da abbas ibnu abdul muttalib da abbas ji bafa manzo Allah din fa kala sai suka ce su wadannan guda biyu sai suka ce shi wancan rabi'atu ibn al-harith shi ma sahabi kamar da aka ba labari ana ce shi abu arwa lokacin da abbas da naufal da su hijira ya rako su har zuwa wajen gari lokacin khandaq kenan sai zai koma sai suka ce kai ina za ka yi ce zan koma makka mana suka ce a haba kai kuwa sai ka bar mu yanzu ka koma gidan kafirci nisa ba za ka wuce wajen musulunta ba sai to shikenan mu je tunda kun ci haka sai je musulunta shi ma daga sai sai suka zama sahabbai kuma ahlul baiti amma sun musulunta a makare to sai suka zo suna tunanin ina za su samu su ma su samu wani mukami sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mutane mukamai in ya baka dai sa maka allowance sai sa maka kaza zaka samu matsayi masu karbo zakka domin ya daga cikin abinda za a ba su wal amiluna alaiha to sai suka yi tunani su waɗannan guda biyu sai suka zauna suka yi shawara fa qala wallahi law ba'athna hadaini gulamaini ya kamata mu tura waɗannan yara guda biyu qala li walil fadl ibn al abbas yaran guda biyu shine shi mai bada labari shi abdullahi dan rabi'a dan hari kaga baban shi ne rabi'a dan hari da baban al fadl suke wannan magana walil fadl ibn al abbas da shi da al fadl dan uwan abdullahi dan abbas bari mu tura yaran nan guda biyu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa amaruhuma ala hadhihi sadaqat ya je su ma ya ba su mukamin karbo zakka fa adda ya ma yu'addi an-nas sai su irin aikin da mutane suke yi wa asaba ma yusibun nas su ma sama abin da ake samu su ma ayi da su samu national cake din su ko shiya din su national cake min al-manfa'a sama abin da ake samu na alheri na mukani na fada aji na kudi su ma su fanta ma ayi da su qala ibad labari yace fa bainahuma huma fi dhalika ja ali ibn abi talib ana cikin wannan tattaunawa sai ga sayyidina ali radiyallahu anhu fa kala ma za turidani yace me kuke so ku yi suna matsayin baffanin sa ne yan uwan mahaifinsa fa akhbarahu billazi arada suka faɗa mishi abinda suke so su yi fa kala la taf'ala yace in ba ku shawara kar ku yi ya bi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su matsayi a musulunci ya bi su gane abinda ya kamata yace kar ku yi fa kala sai suka yi abin mummunan fassara suka ce fa wallahi ma huwa bi fa'ilin yace na rantsi da Allah ba zai baku ba zai baku ba fa qala lima tasna'u hadha suka ce haba ali me yasa ka dinga mana irin haka me yasa kake mana irin haka fa ma hadha minka illa nafasatun alaina wannan ai bakin ciki munafasa wannan ai sa ido ne dan kaga mun riga ka tunanin ko me za mu samu eh فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت سيره فما نفسنا ذلك عليك كاي كاراي da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kenan wurwuri ka aure kai shi kai surke shi ne mun ta baka bakin ciki akan wannan dan da abin zamu samu kawai ai ba mu ta maka ba ko fa qala ana abu hasan arsiluhu wa shi kenan in dai ni ne ali ku zo ku aika ni za ku ce na faɗa a wata riwaya yake ce musu a riwaya cikin muslim yace wallahi la arin makani hatta yarji'a ilaykuma ibnakuma bi haurihima na rantsi da Allah ba zan ban nan wajen ba sai yaran nan sun dawo muku da zancen kudin nan bi haurikuma kaman yadda Allah yace abin nan zanna allan yahur sai sun dawo muku da zancen da khaybatu amal za su dawo muku da disappointment sai sa muri ko yake shin jira yana jira ga abin da ya faru yaron da musu shi ya san abin da yake faɗa domin sai na ali kwararren mutum ne wajen iya firasa da sanin ya kamata hakar magana ake a ce qadiyatun wala aba hasan ga in aka samu abu wanda ya rikice kamar yadda ake cewa ya gagaru kundi da Hausa misali amma kaga mu ta bangaren kudi yake faɗa ko to ta bangaren warware matsala sai Larabawa suke cewa qadiyatun wala aba hasan ina muke da wani irin aliyu da zai warware mana wannan matsala sayyidina Umar yana yawan faɗa cewa kada Allah ya raya ra'ayin da baka ku dai ba su wannan shawara ba su ji ba sun matsaja sai samu yake shingida balamma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhuhra sabaqana shine labarin shine yaran da aka aika din dama an shirya musu tafi idan kun ga dan uwanku ne ku je ku gaishe shi kaza 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 ku ce mishi kuma ga abin da kuke so idan irin da muke din nan ya ce a tafi Abuja a tafi Lagos a tafi Kaduna a jikin wannan dan siyasa wannan sarki a aso abin nan complimentary card anan a je a kaiwa wani ragon sallah duk ai ta dai munafunci munafunci iri daban-daban kamar ana neman aure ba haka bane to shikenan suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya sallah azhar ta sabaqanahu ila alhujrat sai muka riga shi zuwa ɗakin da muka da je shiga muka riga shiga gidan fa qumna inda ha muka tsaya bakin kofa hatta marra bina sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi adhanina annabi yazo ya gansa a tsaye alamar da yana da wata bukata kowa ya dage jugunjugu haka yana zuwa sai kakkama kunnunsa haka yana ja yana musu wasa yace akhrija ma tusarrirani ku fitar da abin da kuke boyewa me a cikin kwakwalenku ko zuciyoyinku wa dakhala ya shiga fa dakhalna ma'a sai muka bi bayan shi wa huwa yawma idin fi baiti zainaba binti jahsh ranan yana gumma ta shi zainab binti jahsh radiyallahu anha qala libad labari yace fakallamnahu fa qulna a wata riwayar aka ce sai da suka dinga wane ci to kai yi magana mana kai yi magana annabi na musu kwarjini daga baya dai suka dai ita maza suka yi magana muka ce ya rasulullah ji'ina ka li tu'ammirana ala hadhihi sadaqati fa nusibu ma yusibu an-nas min al-manfaati wa nu'addi ilayka ma yu'addi an-nas ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo ne mai maka mu ga maka kuma mun zo ka bamu mukamai yadda kake ba mutane aikin zakka din nan mu ma mu je mu irin aikin da mutane suke mu samu alherin da kowa yake samu a cikin riwaya da ke cikin sahih muslim suka ce mushi saboda fa innana qad balagna nikah mun isa aure ba mu da sana'a muna so mu yi aure balagna nikah ai bal abin nan kamar da qur'ani ya fara ne ko hatta idza balagun nikah shine wato abin nan kenan girma to suka ce mun isa aure ba mu da abin yi ba mu da komai ka taimaka ka ba mu mukamai ma mu samu kudi fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rafa'a ra'sahu ila saqfil bait to gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka tambaye shi yake baya so ka tambaye shi abu yake ke baka gashi sun tambaye shi abin da ba zai yi ba shine sai ya shiru saboda nauyin magana da yake so ya gaya musu ba wai ga kai ka ce mutane a ba mu da aiki a nan sai ga musu cikin lumana ya kai uga za a zo ne ma aiki a ma'aikatarka ko a karkashin ikonka kar ka fata take mutane ka faɗa musu annabi cewa to kun ga gashi 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 ku yaƙuri kana iya musu ma mudahana ka an shi sibin su ga aji ko kana musu cewa in an samu bakanci za a nemi su kuma da gaske ne an samu za a nemi su mana ko amma ka kori mutane babu kyau shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ɗaukar shi yana kallon saman ɗaki hatta aradna an nukallimahu har muna so mu ƙara maimaita magana ƙala fa asharat ilaina zainab min wara'i hijabiha ka annaha tanhana an kalami ita mata tana daga cikin daka sai tana musu ishara ya isa haka kar ku ƙara wannan magana kun shiru ya isa haka kun iya kwabar da za ku yi ku bata haka thumma aqbala fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fuskace sai yake cewa ala inna sadaqata la tambagi li muhammadin wala li ali muhammadin innama hiya awsaqun nas ud'uni mahmiya bina juz'in ne wannan da fata wa kana alal usuri wa aba sufyan ibn al harith a wannan riwaya kenan aka ce a kira yace ala ku tsaya ku inna sadaqata lalle ita zakka la tambagi li muhammadin wala li ali muhammadin bata dace ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace zakka ba ba kuma da dace ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ci zakka ba innama hiya awsaqun nas ai datti ne daga cikin dukiyar mutane wato saboda shike tsarkake dukiyar su khuz min amwali sadaqatan tutahhiru shike tsarkake dukiya tsarkakewa daga ruwa tsarkakewa daga alkanz daga taskacewa babu baiwa kowa to daga kaga kamar yadda tufa mai datti in aka sa shi a ruwa aka wanke aka daure wannan ruwan dattin ya kamata mutum mai hankali ya sha shi ko mutumin kirki ko ragon sallar ka ba za ka ba ruwan dattin kayanka na garin ya sha ba dan aka yi asarar shi kafin gobe sallah wata gida to kamar haka ne dattin da aka fitar daga cikin dukiyoyin mutane ba na mutane ne masu daraja ba manzo Allah kuma shine kan gabo wajen daraja shi da mutanen yansa da haka Allah ya haramta masa akwai masaloli da fiqh da dama game da hadisin musamman a wannan wajen ta fuskar bayani akan wato suwaye ali muhammad sallallahu alaihi wasallama menene kuma abinda aka hana su ci shin akwai sanda zai halasta gare su koko koyaushe bai halasta ba alal misali a lokacin da aka waye gari ba a basu haƙƙin su na ainihin wato humusi da aka ce a cire musu aka waye gari wani sarki ko ta gwamnati ba ta biyan su sun a lokacin za su iya ci ko suna cikin bukata ko dukiyar ta farilla ce kadai koko hadda zakka wanda take ba ta farilla ba kamar zakka kono kamar sauran sadakoki da makamantan su waɗannan bayanan za ku tunda yake komawa cikin tafai wanda suke shuruhu da ummahat na kutubul fiqh wanda suke magana akan qawa'id ko kuma dukiya kamar sharhi sai muslim al-muslim da ikmal al-mu'lim da ainihin wato al-minhaj da makamantan su ta tauna akan waɗannan maganganu sai manzo Allah ya ce aje a kira mishi mutum mai suna mahniya bina jaz'in haka yake alawadi ne kalbin ba jus'in ba kamar yadda sa'a duk da yake akwai Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi shi ya ce jazi'u ne kamar za a ce jari'u jazi'u amma dai kamar yadda nau yake faɗa da shi da al-Qadi ya cewa malayi mu hakikai suna cewa jaz'u ne ibnu jaz'in wani mutum ne wa kana ala al-ushuri shike kula da al-ushur sune zakkoki din wato 1 bisa 10 da ake fitawa daga cikin dukiyoyi ana tattara su wa Abu Sufyan ibn al-Harith a wannan riwayar aka ce ya ce ne a kira Abu Sufyan a riwayar sai Muslim wani mutum aka ambata anan daban dan uwan su ne da jini aka ce a kira shi me za su yi waɗannan mutanen qala mai riwaya yace fa ataya fa qala limahmiya da suka bi sai annabi ce mahmiya anke hadha al-gulama wannan dan yaron je ka aure masa ibnataka je ka bashi dakai aure bai da kudi lil fadli fadlu da abbas ke fa ankaha wa qala abi sufyan anke hadha al-gulama ibnataka yace abu sufyan ke ma aure wannan yarka qala fa ankaha shine riwaya kina aka aure masa yar summa qala li mahmiya sai kuma yace mahmiya asdiq alhuma min al-khums a dauki sadaki a basu sibiya wanda suka ce basu da shi daga cikin khums wanda ya rasu to kaji wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar da muka ambata muslim ya fitar da shi abu dauda da nasa'i da abu ubaydin al-qasim ibn sallam a cikin kitabul amwal da kuma al-imam al-bahawi a cikin mushkil al-athar da al-imam al-bayhaqi a cikin sunan dinsa da al-imam ahmad ibn hanbal da riwaya mukhtasara na kawo shi ne a cikin nan saboda kawai shi ne ya mishi babi da yake da alaka da abinda muke so mu mafada amma da kamata ya kawo shi daga cikin sahih muslim kamar da muslim rawaito hadisi sai kamata ka ambace shi daga na kasa da shi ba sai dai in na sama kamar bukhari ke wallahu ta'ala idan muka kalla jama'a mahallin shahidi na hadisi shine annabi ya hana su rike wannan mukaman ya kiye ba su mukamai saboda ba su ne al-aslahu ba akwai wani mani'u akwai abin da ya hana a ba su mai abin da ya hana saboda su jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an hana su cin zakka to kenan haka duk wani mukami da zaka bayar ba wai zaka dinga neman suwaye na jiki ka ba su in zaka yi an baka DJ a wata ma'aikata ko abin da executive secretary ES ko an baka director ko an baka commissioner in zaka raba offer da ake cewa baka ake cewa za a raba offer ku to ba ɗan gidanku da garinku da ƙauyenku ba ka raba ku zalunci ne wannan jama'a ya kamata mu san wannan sai ka raba waɗanda suka cancanta abu ka'ida da ta kamata amma mu yanzu kaga har celebrity mutane yake wanda suka yi idan mutum ya samu bukami shine shugaban ɗan sanda ko shugaban custom ko shugaban prison service ko shugaban kowace ce sai ya cika mutanen garin sa wannan ma'aikata da mutanen ƙauyen su da dangin su da wanda suke jin irin yaran su da wanda suke da irin tsaga irin tashi da masu saka irin sutura da wanda suka fito daga yankin da ya fito sai da wanda suke irin makarantar da yayi in ya ga a boba ne wannan a duka zai zuba su wannan ina yi unimate a duk wannan jama'a mu ne zai zuba su shi ma unimate yayi Harvard shi ma zai zuba su duk wannan jama'a san zuciya ne wallahi kuma duk shi ba ta kasan nan to idan waɗannan manyan suna yin haka ya kamata kai ma inda kake karamin kwaro kai ma ka daina wannan san zuciya ma'ana koda wani abu ka an so zaka zo ka raba da sunan kai ne kansala ko kai ne liman ko kai ne wakilin akwatin angoku idan ka zo zaka raba su ka raba su bisa adalci kaga shi zaka ba matan ka daya kanwan matan ka daya wan matan ka daya ya kare a gidan su matan ka gidan ku daga nan kuma sai wanda kuma su wadannan suka ce a ba wannan kar mata kan yace a to shi ma ga kanin matan shi shi ma sai a bashi kanin ma abin da kanin mata ne kenan kawai gaba idan su rikai wannan zalunci ne jama'a kuma wallahi shi ya kashe kasar nan kun ga muna takamman mu ahlus sunna ne ko ya kamata mu dinga bayin wannan sunna idan aka baka abu zaka raba wa jama'a ka raba musu bisa cancanta idan ka'idar raba wannan shine wanda ya riga zuwa ne first come first serve to a dauki first come first serve yadda ake cewa wanda ya riga zuwa a riga bashi to idan haka ne idan ana jira ne kowa ya kawo application a duba wanda ya fi cancanta bisa ka'ida sai kaga nan ma ai haka kun lura wannan shi yasa kasashen da ba na musulmai ba suke ci gaba jama'a yanzu a America ko a China ko a Ingila ko a Faransa kai ko a nan kurkusa ma irin kasashen nan na Africa wanda suka san abin da suke suka san ciwon kansu ko abin da za su baka scholarship minaha dirasiya za a baka za a kashe kudin kasar za a cika wani gurbi na research abin nan a group za a sa ka a ciki sai ka cancanta sai an yi iyaka tantancewa tukunna ba su dauki wannan kudin su ba da shi ga wani mai cancanta ba mu ba idan za a raba scholarship yanzu kawai shikenan kowa zai kawo nashi kawai sai mu zo kai a majalisar da take wannan aikin sai mu raba wa kanmu mu ce to kai kawo goma kai kawo bai kawo uku wanda yake da mutuncin ya kawo yan garin su ya kawo wanda bai wanda wannan mutuncin ya je ya siyar haka ba yake wani ma yace to ku kawo kuɗi in ba za ku ba da kuɗi ba ga masu nema nan shi yasa sai a waye gari duk wanda aka tura din ba su cancanta ba jama'a ga kuma wanda suka cancanta an ba su zama frustrated hankalin su ya tashi su ji bakin ciki wasu ma daga nan su lalace wasu su iskance wasu zama yan tawaye su zama mutane matsala a cikin al'umma an ce sai wanda ya cancanta da kaza za a bashi to a jira sai wanda ya cancanta da idan kana da da idan ya cancanta ya shiga cikin cancanta idan bai cancanta ba kar ka sanjo shi danka ya bashi wannan mukamin akwai mukamin ma da ake cewa ba a halasta ma mutane yan gida ɗaya su rike a lokaci guda ba al misali akwai bankuna da ba sa daukan mata da miji aiki kowa da kani aiki a lokaci guda akwai bankunan da ba sa yin haka wasu irin wasu ma'aikatu amma sai mutane sai su canza sunan su ko mun gane ba za su zo da sunan a daidai ba yadda za a gane su sai su canza wani dan abu kawai a dan wani adulteration kawai shi kenan sai a zo a shiga sai a zo a lalata aiki shi saka gaba ɗaya civil service din mu ya lalace professional ayyukan mu sun lalace ma'ana yanzu akwai ayyukan da suke masu hadari ne bai kamata a ce akwai ciwa-ciwa a cikinsu ba ma ana yi ma'aikatan asibiti za a ɗauka likitoci da nurses sai ya yi ciwa-ciwa malaman makaranta kaga wannan wuri ne mai hadari tarbiyyar ayyukan amma ciwa-ciwa yake balantana kuma a zo magana sauran ayyuka da za a ɗauka a ma'aikatan gwamnati da kamfanoni da ofisoshi wannan kam dama ba ma ka jin labari sai dai kawai idan wasu sun binciko daga baya a ta korafi a jarida za a dauki aiki a CBN wani ji labari sai wanda yake so a bashi ko za a ce ya kawo ta bayan fage in ma ka ga an buga sanarwa za a dauki mutane a NNPC to ana so ne wasu su samu kuɗi da wannan abu shine za a ba su kuɗi sai developing website za a ba su kuɗi na managing ɗinsa to za a cire kuɗi ma kudai waɗanda za a baiwa wanda za su wannan aikin su kuma su raba da jami'an bayarwa ku kuma talakawa ku ta ingiza takardunku masu kafi su ma su samu kuɗi a nan da masu data da next thing ga an ce site din yayi crashing ba za ka sake jin labarin ku ba wallahi wannan shi lalata kasar nan daka lalace mu daga root ne kar mu ce shugabanni ne kadai suka lalace mu ma lalatattu ne shi yasa Allah yake jarabtan mu da su domin ɗaiɗai ne su daga cikin mu ake fitar da su su zama shugabanni kuma kowa da ya zama shugaba mu da muka san shi mu yan garin su mu dangin shi muna ta murna murna mai muke murna mu ma za a kwaso mana dukiyar al'umma ba mu ba murna wai zai yi abin da kasa ta ci gaba ba daka sai aka waye gari wani ma shugaban ya tirsasu ne akan yin wannan barna dan ya zauna lafiya da mutanen shi kawai in kuma ya kai komare sai ko a daina gare shi ai ta zage shi a ce ai komare ne bai da mutunci bai san ba kowa aiki ba bai yi kaza ba jama'a muna cikin dimuwa tsakani da Allah game da abubuwan da suke faruwa kasashen mu Allah shi ke
ta
abun da yake nufi a ba mutane equal chance misali akwai aiki na za a dauki wani kai kana ganin kana da wanda ya cancanta amma kar ka yanke cewa ya cancanta abu ka'idojin kowane aiki da za a bayar a rubuce akwai cewa ga yadda za a yi mutum ya rike mukamin alal misali yanzu ni da nake aiki a university mukami mafi girma shine ba san sala ko akwai ka'idoji tabbatattu da za a ba mutum ba san sala idan mukami ne ma na wahala irin na HOD misali shi ma akwai ka'idar shi akwai yadda ake bi wani ya zama HOD a bisa ka'idar wannan aiki akwai yadda ake bi wani ya zama principal sai ya kai level kaza sai ya yi kaza to sai ya zama misali kai kana da wani candidate ɗinka da kake ya cancanta to a ba su equal chance da sauran a musu jarabawa yadda za a waye gari wanda aka ba da wanda ba a bashi ba kowa ya san abin da aka bashi shi ne cancanta da shi wato wanda ya faɗi ya san cewa shi ne bai kai ba an samu wanda ya fi shi akwai transparency an ce ga ran da za a yi jarabawa ɗaukar aiki kaza ga irin abin da ake buƙatar kowa ya kawo sannan ya ci an yi jarabawa an fitar da makin an ce kowa ga abin da ya ci amma mutum yana so ga script din shi ya gani kaga ya san cewa ba an cuce shi ba ne amma kawai sai dai a ji an bayar ko kuma ma wani lokaci a irin civil service wanda akwai kada an san cewa idan wane ya ritaya to wane ya kamata ya zama amma sai a ɗauko na ƙasa da shi sai a bashi kaga dole wancan ya jawo shi dole kuma ya yi sabata wato ya yi maƙarƙashiya ya zagon ƙasa ma aiki shi ne abin da ke faruwa ko kuma a ce bari a bashi ya yi magani kowa ya fudin abs ɗin shi ce ba dai wanda suke so to a bashi ya gani sai abin duka ya lalace sai shafi ƙasar gaba ɗaya gurgunta economy ɗin gurgunta gaba ɗaya a aikin da ake almuhimu dai jama'a shi ne wannan hadisi daga cikin fa'idarsa shi ne yana nuna mana hukuncin cewa wajibi ne in za a ba da muƙami a ba wanda ya cancanta annabi ya hana saboda ba su cancanta ba cancanta tana iya biyo bayan kamar wannan shi ne irinsu baya rike wannan muƙamin tana iya biyo bayan wata ƙila a ce shekarunka ba su kai ba ko experience ɗinka bai kai ba ko ƙarfin takardarka bai kai ba ko kuma koda ya kai akwai wanda ya kamata ya shiga wannan muƙamin kafin kai kamar yadda faɗa zuwa sojoji su ne kawai nake jin sun rage wanda suke tantance wasu abubuwa su ma zuwa certain percentage su ne za su ce to ko za su maka alfama ne sai tsawonka ya kai sai ya zama baka da wata nakasa ko wata cuta wadda ba sa so sai ya zama ka yi wani training kuma dole amma ka ga wasu wuraren kawai sai kun gama wahalar ku sai ku ga wasu kawai ƴaƴan masu fada a ciki akwai yaran da suke gaya mana tun a makaranta ɗalibai in muna ba su shawara cewa ku yi ƙoƙari fa ku ci jarabawa ku samu grade mai kyau sai haba malam ani ba na bukata wani grade mai kyau ai akwai yaran da ya gaya mun haka ni da shi wallahi yace baba shi wata babba ce a Abuja tana jira ne kawai kawo mata digirin na A2 ko pass ne aikin nan na jira shi ma'ana a ajin su in wani ya ci 2-1 ko first class aikin banza ne shi tunda baba shi tana nan ta tare mai wani waje a Abuja to za a ji a bashi kuma yanzu haka da muke magana in ya ji kasa ɗina ya san wannan magana kuma yana aiki a Abuja sai da yake bin Obama tukunna amma yara nawa ne suke yawo da first class degree second class ko first na yawo ba sabon da su shi ba kaga duk wannan shi bata kasar nan wancan da aka kai shi ba yi da ilimin da zai iya wannan aiki an ce dole shi dai tunda shi dan wane ne wanda ba dan kowa ba an bar shi ba da aka sa dole sai kafa kasar nan tamu ta arewacin Najeriya ba da aka sa kafa ta ba an kafa ta ne akan merit kowa a bashi abin da ya cancanta kowa basirar shi da kwazon shi ya kai shi wanda basirar shi da kwazon shi ba su kai shi ba to kamar yadda annabi yake cewa wanda aikin shi mai da shi baya to nasaba shi ba ta kawo shi gaba ba man ba qadihi amaluhu ma nafa'ahu nasabu wanda aikin shi ya kai shi baya to bai kamata a ce watin abin nan din shi ya kawo shi gaba ba yanzu ku Allah jama'a ku gani bari mu na misali na karshe daga dake shi idan aka zo musabaka kana ganin za ta yi da cuwa ba ta yi ba ko da ai cuwa sai dai ai a cikin su alarmu ma'ana in ana so a ce na daya da na biyu za su wakilci local government a state zai yi kawai ce to ni tunda ina cikin kwamitin a sa dana alhalin izin shi biyu ba zai yi ba saboda an je a aikace ake yin abin ko ido da ido ne keke da keke ko kuma a matakin jiha a ce to ga wani wannan dan kanwa mata gwamna ne da Allah a taimaka mashi a sashi saboda ya samu ya je maka a tafi da shi maka bai samu kujera ba alhalin bai iya komai a Qur'ani ba zai yi ba dole sai tunda sai an gwada mutum ya iya dole sai ya iya to haka ya kamata komai za a yi in ka ji an ce galibin da suke cin musabaka na ba yan kowa bane ko yayan Qur'ani ne sun yi Qur'ani ne kawai wani ma a garin su ma ba wani taba hajin jima sai shi hala a kauyen su amma saboda ilimin ake gwadawa kuma yana da shi an gwada kuma ya samu to haka ya kamata mu mai da ayyukan mu na dukkanin abubuwa kuma ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa da ke ji kai tsaye ko daga baya ka yi kokari a iya abin da yake haƙƙin da Allah ya ɗaura maka ne ka iya kokari ka kiyaye wannan ma'ana ko maki kake kare malamin sakandare to kaga ba mutum makin da bai cancanta ba ka daga nan ka fara ɗaura shi akan wannan ma'aunin na zalunci saboda kaga sunan shi ya kama da sunan yan garo da muna zuwa makin din waye kaga ake cewa ci ai su ma'arna soke na musu kuma ku soke na su wannan da zalunci da kaga sunan da ba irin na yan garinku ba kai soke ko ya cika hana shi da kaga suna irin na yan garinku shikenan tunda kaga mamuda to kai ma haka ake rubuta sunan mamuda a garinku jigawa din ne sunan garin zamfara ko duka ba su sun ci wallahi da zalunci ne wannan duka wannan zalunci ne kuma ya shiga cikin jinin jikinmu yayi nisa idan aka tura ka aikin supervision na neko to kai ka bi ka'ida ka bi doka karkaciya waɗannan mutanenmu ne mutanensu ne kaza ya zama muna raba gaskiya kawai ita ce tamu ƙarya ita ce kawai tasu duk wannan shi na ta ƙasar nan abin da yake nufi shi ne jama'a kowa a matakin da yake ne na wannan sarra duk matakin da kake kai ƙarya zama wancan adalcin shi kake ya kuma nasu bil qist idan ba haka ba ko jama'a mu dinga zagin kowa a cikin shugabannin nan mu dinga zagin kanmu kawai kuma mu hakura duk wani tunanin cewa za a gyara Najeriya na rantsi da Allah in ba barna goma Najeriya ba za a gyara ta ba duk duniya bayin da ake wannan rashin hankalin sai Najeriya wallahi sai Najeriya fellowship in za a baka a wata ƙasa zaka je kai wani research ko zaka je karantar ko zaka je kai aiki sai an tantance tukunna an tabbatar da cewa zaka iya wannan aikin kana da qualification din shi kuma kana da experience kuma kaje can sai sun gwada ka tukunna kana aiki kuma ana ci gaba da evaluating din wato proficiency ɗinka da progress ɗinka in baka iya meeting din minimum standard ba ko raka kawai za su yi bayan lokaci shi yasa kaga ko ina abubuwan sa tafiya daidai wa daidai mu kuwa sam babu wani abin nan ran nan muke magana da wani babban dan boko yake cewa yanzu a civil service suna fuskantar wata matsala shine galibin mutanen da ake dauka yanzu a civil service ake daukar su ake kai su ofisoshi sun zo irin ƴaƴan manya din nan ne wasu sun yi karatu a Kwatano wasu sun yi a Malaysia wasu sun yi a Senegal wasu sun yi a ko ina dai kauye da birni ma ake zuwa ana katin yanzu ba wai ba ya irin da sai dai a je UK ba kawai wani anan nan Kwatano ne azai sai ka ce Tuaris wani a mai sunan shi a Niger wani a Gambia wani a ina ne ga sunan dai jami'a ne shago ne kai baka san inda suka je ba wata shida sai mutum ya yi digiri to ire-iren waɗannan mutanen da ƴaƴan manyan nan su ake ɗauka ga civil service civil service kuma kowa ya san wani wuri ne da aka gina shi akan discipline akan goro da horarwa da sanin mutuncin na gaba da mutuntawa da ka'ida aiki da haka idan oganka ya rubuta kalma kwaya biyu kawai ka sa abin da yake dole kai wannan aiki in aka ce kawai treat sai ka sa abin da yake dole kai turancin ma da ake a civil service ba su iya shi ba su iya raising memo taking minutes idan ana meeting ba su iya in aka ba mutum kwari ba sai da zai amsa ba sai su zo kuma da manya manyan motoci da dindima da man wayoyi ko su zazzauna suna talakawa ogogin su suke aiki da aka ya ce nan da dan lokaci da kai za su kashe civil service gaba daya idan su kashe primary education misali idan aka kashe makarantar secondary idan aka kashe aka lalata NYSC aka lalata komai yace to nan gaba za a lalata civil service wannan wani babban ma'aikaci ne a Abuja yake diga mu wannan ce saboda aka ba yaro aiki ba zai ba in ka ba shi wani ko kai sai ya kira baban shi a waya ko su rike shi ko dan majalisar garin su da ya kawo shi sai ya ga mai da next day kuma sai ya kira oganka shugaban ma'aikatar gaba daya wannan idan sun gaba daya sai ya kira oganka shi a ce akwai yaro a wajen ku mara kunya ya takura ƴaƴan mu shi kuma sai ya kira ka office ce ya kake haka sai kuma kai ne director da unit din su ko kai ne head of wannan unit din ya kamata ka sasu wannan ayyukan kai ne chief accountant su kuma su accountoci ne da sauransu su kuma ba su iya ba ya kamata su koya kuma an hana su koya ya za a yi kenan kuma da ka tashi wani zona kujerar ka idan kake ji shikenan sai ogan ya maka transfer daga federal ministry a Abuja sai har ba Kayola kawai ce a kaga federal ministry of finance take da office a Yola ko ya tura ka wata wani parcel can wanda ba a samu komai da zaka je ka bala kai ji kamar kana gidan yaro ko kana gidan mahaukata so da haka duka waɗannan su suka rada ta wannan abubuwan jama'a to idan muka zo akwai muka ta yin korafi kowa bai gyara nashi ba ko to ba za a gyara Najeriya ba sai dai kawai ta mutuwa haka wanda ya mutu da imani shikenan ya tsira ranar alkiyama aka ce mishi mamar rabbika sharr hal mar rabbika sharrun qattu yace mamar rabbika sharrun qattu diye mata sharrin Najeriya to kaga a lokacin wanda ya mutu ba imani shine shiga uku Allah ka sa mu tsira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.